This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM. Na radio amfani sarauniya fara'a nomad dalon da kuma niya kana masu na'uran computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba barkanku da saduwa da ku a shirinmu na yau litinin 14 ga watan disamba da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da mahmud lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Mahmud Abamu kanun labarai
akalla mutane 6 ne suka mutu a jiya Lahadi yayin wata arangama da aka yi a Jamhuriyar Tsakiyar Afirka rotani daga Saudiya na cewa mata 17 ne suka lashe zaben majalisun gundumomi da aka gudanar a kasar gwamnatin Amurka ta umarci duk yan kasar ta dake zaune a Burundi da su fice daga kasar za ku ji dalili
to kanun labaran kenan Har yanzu tsugunan fa bata kare ba a garin Zaria tsakanin ƴan Shia da sojojin Najeriya.
To kuma mu ba ma ta da hankali, ba ma daukar makani, ba ma fada da kowa, kowa muna zaune da shi lafiya, amma kuma a ce mu ba za mu addini mai da muka fahimta ba.
Musamman ma yau a ce kamar shugaban sojojin Najeriya kace kasa kace bai isa ba.
To a jamhuriyar Niger ko bikin nan ne da ake kira maradi kwalliya da aka fara domin samarwa biranen kasan abubuwan more rayuwa da kuma kawata su.
Allah godiya da ya biya mana wannan bukata saboda lalle mun zo anan maradi mun gani mun shaida abinda an kai maradi ta yi kwalliyarta.
Kana za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Akalla mutane 6 ne suka mutu a jiya Lahadi yayin wata arangama da aka yi a Jamhuriyar Tsakiyar Afirka a lokacin da ake zaɓar raba gardama kan sabon kundin tsarin mulkin ƙasar da ake sa ran zai kawo ƙarshen tashin hankali da ƙasar ta kwashe fiye da shekaru 3 tana fuskanta. Wani ɗan jaridar kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa ya ce ya ga gagarumin mutane biyu da kuma wasu da dama a masallaci. Sai dai babu wani rahoto a hukumance da ya nuna cewa an samu waɗanda suka jikkata ne dalilin zaben da aka yi. Dama dai mayakan sa kai a bangarorin musulmi da krista waɗanda ake zargi da haddasa rikicin sun sha alwashin hana wannan zaɓe. Sai dai wakilin majalisar ɗinkin duniya da ke Bonge babban birnin ƙasar wato Parfait Onanga Ayanga ya yaba da irin namijin ƙoƙarin da mutanen ƙasar suka nuna wajen fita da suka yi sun kaɗa ƙuri'unsu duk da irin barazanar da aka yi na wargaza zaɓen. Idan dai har aka amince da sabon kundin tsarin mulkin kasar hakan zai kayyade wa'adin wato wa'adi biyu na shekaru 5-5 ga shugaban kasa kuma ya bada walwalar yin addini.
Akalla mata 17 ne suka lashe zaben majalisun gundumomi da aka gudanar a kasar Saudiya. Wannan shine zabe na farko da aka bayar wa mata dama su yi zabe su kuma tsaya takara a tarihin kasar. Sakamakon farko ya nuna cewa Salma bint Hizab al-Kutaibi ta zamanto mace ta farko da ta lashe zaben inda ta doke maza 7 da wasu mata 2 da su ma suka tsaya neman kujeran madaraka gudumar da ake take ta tazar kilomita 150 daga arewacin Makka. Shafukan yaɗa labarai da gwamnati da sauran kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu sun bayyana cewa akalla mata 17 ne suka yi nasara a wannan zabe sai dai babu wani sakamako na ƙarshe da aka fitar wa hukumance. Akalla mata 100 ne suka tsaya takarar neman mukamai 2000 duk da irin kalubalen da ake fuskanta wajen neman takarar da kuma yin rajista kamar yadda kungiyar Human Rights Watch mai kare haƙƙin bil'adama ta bayyana. Kungiyar ta Human Rights Watch ta kara da cewa nisan rumfunan zabe da inda mata suke da kuma rashin katin shaida da mafi yawan matan ba su da shi na ɗaya daga cikin babban wato ababen da suka janyo cikas wajen gudanar da shi wannan zabukan.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sa Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi kira ga bangarorin da ke fada da juna a ƙasar Burundi da su aje makamansu, wato makamansu su rungumi hanyar tattaunawa domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar. Kerry da ya wallafa hakan ne a shafinsa na Twitter a jiya Lahadi. A baya gwamnatin Amurka ta umarci dukkan ƙasarta da ke zaune a Burundi da su fice daga ƙasar. Bayan mummunan fadan da ya barke a makon da ya gabata da ya hada da sojoji da 'yan sanda. A jiya Lahadin, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta ba da umarnin a kwashe wasu daga cikin ma'aikatanta tare da iyalansu, yayin da rikicin siyasar ƙasar ta Burundi ke ƙara ta'azzara bayan zaɓukan da aka yi da yunkurin juyin mulki a watan Mayu da ya gabata. Ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka ta kuma yi gargaɗin cewa ofishin jakadancin Amurkan zai iya ba da takaitaccen taimako ne kawai a ƙasar ta Burundi ga Amurkawa. Aƙalla sama da mutane 80 aka kashe a ranar Juma'a da ta gabata a Bujumbura, babban birnin ƙasar, bayan da wasu mahara suka kai samame a wani sansanin soji.
Kuɗin farko a zaɓukan ƙananan hukumomi a Faransa na nuni da cewa akwai alamu masu zaɓe sun yi watsi da jam'iyyar National Front mai ƙin jinin baƙaƙen jama'a. A zaɓukan da aka gudanar a jiya Lahadi, shugaban jam'iyyar Marine Le Pen da wani ɗan uwanta Marion Michel Le Pen sun sha kaya ƙoƙarinsu na samun kuri'u a wasu muhimman yankuna, yayin da jam'iyyar da kuma ta sha kai a wani yanki na uku a ƙasar ta Faransa. A zaben zagayen farko da aka gudanar a makon da ya gabata, jam'iyyar ta National Front ta masu nasarar wato lashe zaɓuka a ƙananan hukumomi 6-13, amma a wannan zagaye na biyu jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar Nicolas Sarkozy da ƙawayenta su ne suka lashe wannan zagaye na biyu. Idan dai har haka ta tabbatar da wannan sakamakon zaben, hakan na nufin jam'iyyar Le Pen ta sha mummunar kayi kenan, wanda ke kokarin amfani da wannan zaben a matsayin ma'aunin da za ta yi takarar shugaban ƙasa a shekarar 2017, inda za a kara da Sarkozy da kuma shugaba François Hollande.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce san bai yi ma'ana ba da ƙasar Hungary ta amince da kafa wani mutum-mutumin da ke nuna karamawa ga Berlin Hohmann, mutumin da Amurkan ta zarga da Ingiza dakarun Nazi suka kashe Yahudawa a yakin duniya na biyu. Wakilin Amurka na musamman da ke yaƙi da nuna ƙin jinin Yahudawa, Ira Foreman, ya ce Amurka ta kaɗa ƙwarai da ta ga an karrama mutumin. A wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Lahadi, Foreman ya ce tarihi ba zai taɓa mantawa da irin ɓarnar da Foreman ya yi ba a kan 'yan ƙasar Hungary waɗanda suka kasance Yahudawa. Foreman shi ne tsohon ministan ma'aikatar da ke kula da addini da harkokin ilimi a ƙasar ta Hungary, wanda shi ya rubuta da yawa daga cikin dokokin nuna ƙin jinin Yahuda a lokacin yaƙin duniya na biyu, da kuma tsara yadda aka kashe Yahudawa 'yan asalin ƙasar Hungary. Daga baya dai an kama shi aka tsare shi a gidan yari, inda da ƙarshe ya mutu a shekarar 1951.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon da rikicin da ake tsakanin 'yan Shia da a garin Zaria da sojojin Najeriya. Abokin aikinmu Usman Ahmed Kabara ya tattauna ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar Malam Yakubu Yahaya, wanda ya tabbatar masa da mutuwan ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar. Kuma Usman ya fara tambayarsa ne wai me ke faruwa ne a halin yanzu.
Gaskiya abin da ya faru shi ne muna ta shirye-shiryen fara maulidi da yake kaman mu a wajen mu jiya ne kaman ɗaya ga wata. To muna shirye-shirye za a saka don abin da akan yi akan ɗaura tuta wanda ke nuna cewa an gama ashura kuma yanzu za a fara maulidi. To muna wannan shirye-shiryen kawai ba mu ankara ba, kawai sai muka ga sojoji sun zo sun zagaye mana muhallin da muke tare da kanmu na Husainiya a nan Zaria. Kuma aka yi nema a yi magana da su ta hankali yadda za a fahimci me ya kawo su, ko ya akai tunda ba a saba ganinsu a wannan hanya ba, ko irin ɗaukar wannan mataki, kawai suka fara harbi. Sama ƙarshe suka fara harbin mutane. To yanzu ma dai kamar shi ginin na Husainiyan baki dai sun rusa, kuma suka tafi can unguwa da shi Malam Yaki da ake ce Magelle, su suka kai hari duk kusan 'yan uwan da ke wajen masu ba da kariya sun share su,
sun kashe su. Ko
yaya sun kashe su? Sai kuma shi Malam Ture anan ne ya samu shahada shi kuma.
To shi Malam Muhammadu Ture da Allah ya marasuwa din, menene muƙaminsa ko kuma matsayinsa a cikin ku?
To dan uwa ne alhamdulillahi jajirtacce wanda kowa ya ya san shi da tsananin biyayya ga wannan fora namu da kuma sadaukarwa mai yawan gaske wanda kuma dama aikin mutum shike bayyana da shi saboda haka koma wani irin matsayi ne ya kai to sakamakon jajircewa sa ne da imanin sa da tsarkin zuciyarsa
eh an ce shine mataimakin Malam Ibrahim Azizaki da gaske ne wannan
to da yake ba mu da irin wannan tsarin na a ce wani shine kaza amma dai galiba abubuwa da yawa yakan gudanar a madadin malam
eh ajiyan ko a yau
ayo da satan nan
to amma ana ku tunanin menene ya kawo har sojojin suka zo za su kama shi Malam Ibrahim Azizaki
to mu ma muna mamaki wallahi saboda gaskiyar magana shine in ka dubi yanayin kasan nan musamman ka dubi kaman cewa kowa na da yancin ya addinin sa yadda ya fahimta to kuma mu ba ma ta da hankali ba ma daukar makani ba ma fada da kowa kowa muna zaune da shi lafiya amma kuma a ce mu ba za mu addini mu yadda muka fahimta ba wannan matsala ta farko kenan sannan kuma da tsananin rashin adalci tun da ke kaga yanzu akwai wani yanki na kasa da ke neman ya balle har yayi tuta kansa yayi kudade ya buga amma ana ta lallashin sa yan biya faradin nan da kuma yan Niger Delta suna ta barazana cewa rijiyoyin mai nasu ne tattalin arziki nasu ne suna kashe sojoji suna kanakane amma kuma ana ta lallashin su amma mu da aka ce Allah mu ce mu kowa ya addinin sa amma kuma mu an hana mu mai addini din
to yanzu ta bangaren ku menene ake ciki me wani mataki kuke tunanin dauka
ko kuma kamar matakin dauka shine komawa zuwa ga Allah kuma yanzu dai gashi nan mun duka muna ta addu'o'i kuma dan abin da muke iya yi na kai ka da kai dauki gurgudu dai alhamdulillah an tutura yan gwadu sun tattafi
a kwanakin
ba da kariya
wurin kariya an ce in shi a ba sa son zaman lafiya me zaka ce akan wannan
to wannan su wanda suka ce ba son zaman lafiya su ne za a tambaya kuma ya kamata a tambayi me ma'anar zaman lafiya tun dai kusan shekara 40 muke harkan nan ba mu taba dukan wani ba mu sa sanda mu bugi wani ko mu harbe shi da baka ko dutsi ko wani abu ba taba yi ba wannan tarihin ballantana ita hukuma ta ce ko an kai mata hari ko dan sanda ko hakimi ko mai unguwa ko wani ma'aikaci ko wani ba taba yi ba bilhassal ma wanda suka kakkama mu suka daddaure mu da wani suka shi mu mukan hadu da su a wuraren dauran aure da tarurruka muna gaggaisawa saboda mun dauka akan hanyar Allah abun ya same mu saboda haka ina daga cikin mizanin mu na lada insha Allah
to sai dai mun yi kokarin ji daga bakin sojojin Najeriya mun kira mai magana da yawun rundunar sojojin kanar Sani Kuka Sheka amma bai amsa ba kana mun aika mai da sakon katta kwana wato text message nan ma shiru kake ji to sai dai ajiya yayi wa wakilin mu na Kaduna Isa Lawal Ikar bayani kamar haka
amma sai Sheikh Azizaki yana magana cewa su ba su da makamai kuke da makamai kuma ba su kokarin hana ku ciya ba
shi Sheikh Azizaki bai wurin ni ina wurin kuma akwai shaidu kuma abun da za a yi la'akari da shi a duk sanda muke tafiya muna tafiya da yan jaridu za a iya tuntuɓa su sannan kuma akwai wasu shaidu
ana ganin wannan shine karo na biyu da aka samu matsala tsakanin jami'an tsaro da su yan shi'a me ne yake kawo kamar ruwa ke tsami tsakanin bangaren guda biyu
to sai a hakikanin gaskiya sai a tambaye su sai misali kamar kai kana da matsala da jami'an tsaro baka da ita ba za a waye gari ba yau a ce mutum yana kafashi yana tantacce musamman ma yau a ce kamar shugaban sojojin Najeriya ka ce ka ketafa kasa ka ce bai isa ba ka dauki duwatsu ka rufe hanya
ana zargin kamar sojojin ku da suka ga abin yayi tsamari sun bude wuta kuma wai kamar har sun harbo su ma sun tafi da su
ya hakikanin gaskiya abinda kamar da muka nuna ma a sanarwar da muka shida ba wanda zai kasance a ga za a halaka mutum ka tsura mashi ba za ta yiwu ba
to Allah ya kyauta a can jamhuriyar Nijar ko yan kasan ne suka fara bikin samun jamhuriya a kasar wanda suke sama birane kasar ababen gyara su hadi na mawar rayuwa suna wa bikin da lakabin maradi kwalliya ga sha'ibu mani da karin bayani a cikin wannan rahoton
takin kasa kenan albarkacin bude shagulgulan sallar maradi kwalliya sallar 18 December ko kuma ranar 18 ga watan December ko shekara da Niger ta zama jamhuriya daga turan mulkin malaka na kasar Faransa karo na 57 kenan bisa jagorancin Prime Minister Malam Burji Rafini
et une course contre la montre engagée pour respecter le rendez-vous du 18 décembre.
Mallan kallon hukuro kenan shugaban komitin tsarin maradi kwalliya ke bayani ga dukkan ayyukan da aka zartar da su kuma an ci nasara. Baya menyala sai rusu ga gashi kuma amara maradi kwalia.
Le programme Maradi Kolia comprend en outre la réalisation du stade omnisport que nous occupons actuellement et la construction de plusieurs infrastructures.
Kimano mutane 2500 suka musu kira a Maradi ciki da wajen Niger domin karfafan kwazumunci. Akan haka ne Prime Minister Malam Birjira Fini ya yi jawabi kamar haka.
Allah godiya da ya biya mana wannan bukata saboda lalle mun zo anan Maradi mun gani mun shaida abinda an kai Maradi tai kwalliyarta kuma muna iya cewa kwalliyar nan ta biya kudi sabbi mun gode Allah ya bada sa'a Allah ya sa ayi kyakkyawar sallah Allah ya ba mu kwanciyar hankali
bugu da ƙari Prime Minister Malam Birjira Fini ya jajanta ma mutanen Difa da rikicin Boko Haram ya daidaita kuma ya jinjina ma jami'an tsaro da ke can fagen daga yanzu ga ra'ayin waɗansu 'yan ƙasa da suka haɗa nan maradin rikicin sallar maradin kwalliya.
Maradin kwalliya wannan ne abu ne wanda maza da mata da yara suka kawo cikakken goyon baya kuma muna murna.
Me za ka ce daga maradin kwalliya? Alhamdulillah komai ya yi kyau insha Allah Allah ya taimake mu.
Maradin kwalliya alhamdulillah gashi ana shirin goda alhamdulillah mun gode Allah ya saka da ni.
Mara da kwalliya dai yau Allah ya sa an buɗa kuma muna fatan da aka buɗa cikin kwanciyar hankali da lumala Allah ya sa a gare lahiya.
Ai ni mara da kwalliya abin nan chako sai alhamdulillah.
Ai bomani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
To mun gode Sha'ib Mani. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Yanzu mu anan agogo ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 16 ga shirin mu na gaba.
Musa dan kawo muna zaune haka a kamfani yace kaga da zaka yi ga wannan ungiyar
wace kungiya
ta fashi da makami he nace mai ni tsoro nake ji Heli Sahamu Bahir nayi Saidu nayi Kabo nayi Biyale nayi to isu buji nayi to Iliyama nayi
kukuno kenan ku biyar kalisa
Shayi Uma nayi kuma Katuma Jihaji ma nayi to da ni da Saidu da Shafiu da Gato da shi mu biyar kenan to muka je muka tare mota to da muka tare wata daggo buka fara dan shaji to he wata mata zo
shaji kamar yaya kuke yin abu
da mota ta da za a ce kwanta to da kain da Allah ni rannan tsakanin da Allah rannan na fara zuwa
nawa aka baka
sun ba ni 2000 ban san abin da suka samu ba su ba kusa da ni ba
tunda kai ba a baka bindiga ba
yauwa ba a bani bindiga ba
jama'a assalamu alaikum kamar yadda muka faɗa a shirinmu da ya gabata daga yau zamu fara yin wani abin da bamu taɓa yi ba cikin wannan fili wannan filin zai tattauna da wasu mutanen da ake zargin cewar ƴan fashi da makami ne akwai wasu gungun ƴan fashi da makamin da suka addaba mutane akan hanyoyi tsakanin Gwarzo Malumfashi Kankara da wannan karkara da aka damke su mun tattauna da su kan abin da yasa suke daukar bindigogi suke tara hanyoyi suna yi wa mutane fashi makasudi shine fatan cewa idan hukuma da kuma al'umma suka fahimci abin da yasa matasa suke tara hanya suna yin fashi za su iya daukan matakai na magance wannan abu wato ya riga kafin sa ga na farko a cikin su
malaya sunanka
Kabiru Shaibu
shekar ka nawa
25
kana da aure
eh
yayan ka nawa
ba yaya
mata ka daya
mata ta daya
kana da iyaye suna raye
suna raye
a wannan garin kuke zaune
kamfanin bawa
kamfanin bawa ina ne kamfanin bawa ina yake
lokan gami mun fashi
gashi an ce kun addabi mutane da suke zirga zirga suna neman halaliya akan hanyar Gwarzo zuwa dai zuwa Malumfashi din me yasa kuke hana mutane da sakewa
ni dai da neman kudi nake zuwa sannan inda nake zuwa amma na shi baje parties
na kike zuwa neman kudi
ina zauna a Abuja da na cinye parties sai na dawo gida da na dawo gida haya baje
a parties
da aka sai mu da na gama biyan shi 170 1000 nake badawa kusan wata 6 nayi da na dawo da na huta a gida da na gama na huta a gida sai Sani company ya dauke ni mu koma Kaduna kuma
Sani company
sai mu koma Kaduna
shi waye Sani company
shi yana Ashaba ne a Kaduna, ni kuma ban santa ba.
Dan uwan ku ne ko dan garin ku ne?
A dan garin mu ne haka, shi ya riga ya dade ne da zuwa can din. Ni
kuma kin ka ne?
A ya ma girme ne. To da ya dauke ni ma koma can, muna ta Ashaba da aka hana goyin a Kaduna. Sai na dawo sai na sai da mashin din. Da na sai da mashin din nan ma na koma dai Abuja. To wannan ya bani in na samu 1500 kai mu raba biyu. Nan ma dai na dawo sai Musa dan kawo. Sai ya ce muna zaune haka a kamfani, ya ce kaga da zaka higa wannan ungiyar.
Wace ungiya?
Ta fashi da makami. Sai ni ce mai ni tsoro nake ji. Sai ya ce amma duk wannan da muke tare da su ba kashe su ba sai kai. To nan dai ya takura mu, da ya takura.
Kai da ka gaya ma tsoron wa kake ji?
Ni tsoron kwa kashe ni nake ji. Kuma mutum baka san yanda ya nemi kudin shi kaje ka tare ka anci mai kudi. Kuma ba ma ke cikin ma wani zai iya dukan wani. Tunda ni bako ne ban san yanda ake ba a lokacin. To da ya ga mu haka Helis Sahamu, Bahir na yi, Sa'idu na yi, Kabo na yi, Biyale na yi, to Isu Buji na yi, to Iliyama na yi.
Kukuno kina, kubiyar kalisar.
Shari Umar na yi, kuma Katuma Ji Haji ma na yi. To ya ce, to duwa annan ba a kashe su ba hindi da zan higa yanzu. To ni ce, ba tsatsai ba ne abu, da za su ɗaya ma a kashe mutum. Kuma ba ka san yanayin da mutum ya samu kuɗin shi. To ya ce, dan Allah da in daure. Gobe in zo mu fita. To sai rinjaye ni. Inda rinjaye ni, hadda na huto sai na idda shi kan wani dutse.
Yaushe ne kuke fita? Kaman wannan lokaci kuke fita? Karfe nawa?
Kaman karfe 8.
Na dare? In an yi sallar isha'i?
Kaman karfe 8.
Wannan kuma ba ku amma sallah ai ko?
A muna yin sallah. Ranar da muka fita, da muka je, ina ga boka da ledda shi garin zafi. Ina rike da ita.
Me a cikinta?
Bindigune ba su shi umar ka bindigune cikin ledas. To yana tambaye shi nan menene, ya ce to ni sabon zuwa ma yau ai ba ya gamun ba. Sai muka tayi muna zuwa sai suka zaro su. Suka zaro su ya ba Kato tashi. To sai ya ba Shehu na tsattawa. Da ya ba Shehu na tsattawa shi ma ya rike. To da ya rike to guda ɗaya rannan ba wanda ya ba ita. Ranar ba wannan ranar. Ranar ba wannan. Kuma ba wannan ma a ranar. To da ya rike.
Wai wannan
ba Iliya ba Bashir a ranar. To da ni da Sa'idu da Shafi'u da Gato da shi mu biyar kenan. To muka je muka tare mota
dade ina kuka tsaya wannan citin kuka
dade tsakanin gangara da kamfani. Tsakanin gangara da kamfani wani dan daji na nan garami. To
duk waɗannan garuran da ka lissafa a wannan yankin suke
gangara da kamfani gaba da karamin hukumar manufashi ce
kuka da tare citin manufashi.
To da muka tare wata daggo buka fara dan shaji to he wata mata zo
akwai mutane
eh akwai mutane amma ni lokacin ban sani sun samu kuɗi ba su sani ba
shaji kamar yaya kuke yin abu
eh da mota ta da za a ce kwanta to nan ma he mota ta biyo daga Kano ta dauko kaya a tamfofi ba a ranar wannan ba amma to da muka tare gub din nan muka shaji wata mata zo muka shaji to muna kan shaji he aka zo aka watsa mu he muka tsere. Ranar da muka tare mota a tamfofi kuma har da wannan
wacce rana da kuka tare wannan gob din da wata motar da ka fada motoci guda biyu kenan nawa kuka samu
to tsakanin da Allah ni rannan tsakanin da Allah rannan na fara zuwa
nawa aka baka
sun bani 2000 tsakanin da Allah ban san abin da suka samu ba su raba ma tsakanin ba su raba abun nan ba ba su raba kusa da ni ba
tunda kai ba a baka bindiga ba
yauwa ba a bani bindiga ba to nan ma sai muka sake fitowa har da wannan shi Iliya da Yasu
rana an fito da Iliya
wannan
rana an baka bindiga
a ba bani ba
to me ya faru da kuka fito
da muka fito
rana gace an fito da Iliya da wa
da Musa mu shida kenan
mu shida
to
me ya faru rana
to ranar nan ma sai muka hado sai muka je to da muka je mun tare wata bata tsaya ba sai ga mota ta dauko a tamfofi daga Kano da ta tsako a tamfofi daga Kano to Musa na rike inda bindiga sai Gato na rike da bindiga to su kuma wa'annan dama sanduna muke rike su da Iliya da wannan Shafi'u ma yana rike da bindiga mai tashi daya mu sanduna muka rike to tana tsayawa sai muka ibi kayanta
kayan kuka diwa a tamfofin
a tamfofin muka iba da muka iba a tamfofin nan ma sai muka ga mota to sha muke ta dan handa shi sai ma muka tsere da muka tsere wasu suna cewa a dawo su ce tunda mun ibi kayan nan mu tsere
to da kuka da ina kuka zuba a tamfofin da kuka diba
shi Musa ya ibi nashi
guda nawa
shi leda guda biyu ce ban san na nawa bane ni ya bani turmi bakwai shi ma wannan ya bashi turmi bakwai shi kuma wannan bai ansa ba shi kuma kaso shi ma ya dauki leda biyu da ya dauki leda biyu shi kuma shayu shi ma yace bai zai dauka
ba kana ba a samu kudi ba kenan sai a tamfofi
ba a samu kudi ba yan tamfofi
to wai ya akai tun daga shi kuna takaddama da kai da mulashire shi kuwa Bashiru a cikin ku ina so in ji tartibi wane ne ya harbi tsan sanda a cikin ku
to Bashiru wannan kuma sai muka sake shiryowa da muka shiryo muka hadu mun je mun kama shaji sai ga da ni da Gato da Bashiru da Saidu da Shafi'u na dattawa
shi ne ƴan sanda suka zo
ƴan sanda suka zo sai muka watse to sai muka ji harbi da muka ji harbi to idan muka zo sai muka ce waye harba to shi lokaci wannan yana rike da Bashiru yana rike da bindiga amma muka kama shi akai akai karbi mota ba ka san ko su waye ba sai ce to ai tsotsayi ne tsotsayi ne
wai yanzu ina kuke samu waɗannan bindigogin na kuka same su kuke zuwa kuke tare mutane
kai da Allah na kai da Allah ne ban san gurin da ake samu su ba tunda ban taba rikewa ma shi Musa shi ya san gurin da yake samu su da shi da Kato
baka taba tambaye su ba ina yake samu
wallahi ban taba tambaye su ba wallahi kuma ko ge kuma ko wancan bindin da nace maku tashi bakwai gareta shi Musa shi ne yake samu gida kuma shi ma wallahi ban tambaye ba
kun taba kashe wasu
a'a wallahi ban taba kashe wani ba kuma ko duka ma haka ban taba ban gari mutum
a doka ka san hukuncin wannan yake mai fashi da baka bi
wallahi ban sani ba
kashe shi ake yi fa
to mu dai muna neman afuwa muna neman afuwa da aka haka din ma da aka harbi umma da aka harbi wannan daga baya muka je to ne kuma he naje nace tsakanin Allah ne zan tuba da wannan aiki
kaga yawa
ina ga da yan banga suka zo suna ta kama mutane nace to ni zan tuba gunduma irin da kowa ya san na ritsi ma na ban wannan aikin kada a kama zargina to yin naje shi babana ma shi ya bada 10,000 na danɗe
tuban ma sai an biya kuɗi
eh tuban ma sai an biya kuɗi
a gaban wa ake tuban
a gaban yan banga da mutanen gari
to a shiri na gaba za mu ji ta bakin wani daga cikin waɗannan mutane da ake zargin cewa yan fashi ne waɗanda aka kama su a kankara ta jihar Katsina.
To Allah ya kyauta mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Allah mutane shida ne suka mutu a jiya Lahadi yayin wata arangama da aka yi a Jamhuriyar Tsakiyar Afirka a lokacin da ake zaɓar raba gardama kan sabon kundin tsarin mulkin ƙasar da ake sa ran zai kawo ƙarshen tashin hankalin da ƙasar ta kwashe fiye da shekaru uku tana fuskanta. Wani ɗan jaridan kamfanin dallancin labaran ƙasar Faransa ya ce ya ga garwakin mutane biyu da kuma wasu da dama a masallaci sai dai babu wani rahoto a hukumance da ya nuna cewa an samu waɗannan da suka jikkata ne dalilin zaɓen da aka yi. Akalla mata 17 ne suka lashe zaben majalisun gundumomi da aka gudanar a ƙasar Saudiya wanda shine zabe na farko da aka baiwa mata dama su yi zabe su kuma tsaya takara a tarihin ƙasar. Sakamakon farko ya nuna cewa Salma bint Hizab Al-Utaibi ta zama mace ta farko da ta lashe zaben inda ta doke maza 7 da wasu mata 2 da su ma suka tsaya neman kujerar madaraka gundumar da ke da tazarar kilomita 150 daga arewacin Makka. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi kira ga bangarorin da ke fada da junansu a ƙasar Burundi da su aje makamansu su rungumi hanyar tattaunawa domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar. Kerry dai ya wallafa hakan ne a shafinsa na Twitter a jiya Lahadi. A baya gwamnatin Amurka ta umarci din ƴan ƙasarta da ke zaune a Burundi da su fice daga ƙasar bayan mummunan faɗan da ya ɓarke a makon da ya gabata da ya haɗa da sojoji da ƴan sanda. Kuri'un farko a zaɓukan ƙananan hukumomi a Faransa na nuni da cewa akwai alamu masu zaɓe sun yi watsi da jam'iyyar National Front mai ƙin jinin baƙi a zaɓukan da gudanar a jiya Lahadi. Shugabar jam'iyyar Marine Le Pen da wani ɗan uwanta Marion Michel Le Pen sun sha kai a ƙoƙarin su na samun kuri'u a wasu muhimman yankuna.
To madalla da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Mamud Lalo da ya taya ni gabatarwa. Sai Cubahiro Diodone da ya ba da umarni da injiniyanmu Charles Hall ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirinmu na hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.